غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ومزاد ما تأكو إنا كوكي ما سو كلن كشر وصال هوسا منا مكو بركة دوان اللوكتي كما سنمو دساكي سادوا دكو أتكتن وانا شري نامو إن دموكي تتوناوا da babban bakonmu Malam Abubakar Jumare Zaria. Akar makalla, barka da sake samun kanka cikin wannan gidan TV na Wisal.
Barka ka dai Malam Musa,
muna maka barka da zuwa.
Muna amsawa.
To masu sauraronmu, idan ba ku manta ba, a wancan shiri da muka gabatar tare da Malam Abubakar, mun dan yi gabatarwa cewa Malam zai taba wadansu abubuwa daban-daban. Daga ciki akwai abin da ko riga kun ji na daga alqur'ani mai girma da koyarwar shi da yadda ya kamata mu rike alqur'ani, mu yi mu'amala da shi. Sannan kuma na yi tsokaci akan cewa malam wato mutum ne wanda yake ko bayan fannin alqur'ani, to ya ba da himma a wasu bangarori daban-daban. To daga cikin wani bangare har ila yau da zamu fa'idantu da malam shine abin da ya shafi tarbiyya. Dan uwa, mun riga mun san yadda tarbiyya ke da mahimmanci a rayuwar musulmi yau da kullum. Kusan ita ce kashin bayan duk wani ci gaba ma, tun daga nan duniya har kiyama. To akan haka ne muka ga ya kamata mu tattauna da malam akan wannan bangare na tarbiyya, mu samu fa'idantuwa da irin abin da Allah ya hore mushi na wannan bangare na tarbiyya. Akar makalla, idan aka ce tarbiyya, kamar yadda muka sani ko menene, sai ya kasance ka fara sanin ma meye ma'anar shi. Ma'ana ka san kofar shiga, in ka shiga ka san bangarorin shi, sannan har zaka iya ma amfana da shi ka san ko menene. In zaka mana bayani a takaice, in aka ce tarbiyya, menene ake nufi da ita tarbiyya a musulunci?
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. wannan tambaya tana da muhimmanci kwarai da gaske. Idan aka ce tarbiyya, su malaman tarbiyyan suka ce abinda suke nufi da tarbiyya shine tanmiyatu shay'i halin fa halin ila haddi tamam.
Na'am.
Shine karenu abu yanayi bayan yanayi har ya zuwa lokacin da abin zai cika maƙil.
To
idan mun karkatar da shi, muka ce zamu dauki wannan fassaran mu gina shi akan tarbiyya ta musulunci, sai mu ce renan yaro yanayi bayan yanayi har ya zuwa lokacin da yaron zai cika mutum. Kaga idan haka ne, kenan in ana son a reni yaro har ya zama mutum, tarbiyyar irin ta musulunci kenan. Akwai tarbiyyan da ake so, akwai abubuwan da ake so a kiyaye tun daga wurin auren uwar yaron, ko kuma tun daga wurin zaben uban yaron. Akwai abubuwan da ake so a kiyaye lokacin da za a yi auren iyayen yaron, domin yanda aka yi aure yana tasiri akan ƴaƴa. Auren da aka sake jiki, aka sheƙi, aka yi banna, yana tasiri akan tarbiyyar ƴaƴa.
Na'am.
Don haka yanayin yanda aka yi auratayya, sannan irin yanayin yanda aka yi zamantakewa, yana tasiri akan tarbiyyar ƴaƴa har ya zuwa ɗaukan ciki, har ya zuwa haika cikin, har ya zuwa yanda yaro yake karami, me aka koya masa, me aka dasa masa, har ya zuwa lokacin da ya dan zama matashi, har ya zuwa lokacin da ya zama balagagge sosai, har ya zuwa lokacin da zai kai shekaransa 40. Ana fara duk abin da yaro bai koye shi daga haihuwarsa zuwa shekara 40 ba. da dukkan alama wannan abin ya wuce wannan yaran sai da kuma abin da Allah ya
sa akan ɗeba ma tsammani
an ɗeba tsammani akan sa dan haka in aka ce tarbiyyar musulunci kula da yaro a kusurwoyin rayuwarsa tun kafin zuwansa duniya har ya zuwa lokacin zuwansa har ya zuwa cikansa a tabbatar da an sanya shi akan turba ta addini karkashin koyawan alqur'ani da karantarwan farin jaka da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ala
na'am to wannan a takaice kenan ma'anar tarbiyya kamar yadda ka mana bayani akramakallah to a mun riga mun ji dai tarbiyya da kuma muhimmancin ta wanda yake ma guri ne ko kuma mu ce abu ne da ya shafi lokaci mai tsawo tun kafin ma a haifi yaro har zuwa bayan haihuwar shi da matakai da ka ambata to menene ke nuna wajibcin tarbiyyar nan sannan kuma menene ke nuna irin falalar da tarbiyya take da shi domin in aka yi wannan bayanin mutane za su ƙara gano cewa fa abu ne fa muhimmi mai kima wanda ya kamata su kula da shi
to ita tarbiyya wajiba ce a shar'ance addinin musulunci ya wajabta ma kowaɗansu iyaye su tarbiyyanci ƴaƴansu tarbiyya irin ta addinin musulunci tarbiyyar musulunci ba wata aba ce wacce ake yin ta wai domin yaro in ya girma ya saka maka ba ba don haka ake yin tarbiyyar musulunci ba tarbiyyar musulunci ana yin ta ne domin Allah ya wajabta ayyuka kila wani ya iya cewa to ina dalili ayoyi da hadisai mabambanta sun yi bayani akan wajabcin tarbiyya amma aya ɗaya da zamu kafa hujja da ita fadin Allah subhanahu wataala da yake fadi a cikin suratul tahrim yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara har zuwa ƙarshen aya mai girma da buwa ce ya ku masu imani qu anfusakum ku tsamar da kanku daga wuta ku anfusakum ku tsamar da kanku wa ahlikum da iyalanku ku tsamar da kanku daga ne naran Allah ya ce wata irin wuta haka nan a cikin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu tsaro ne masu kiwo ne kuma sai Allah ya muku tambaya akan abin da ya ba ku ciwo ranar tashin alkiyama da haka duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa a ka'ida ta shari'a ba ana ado da su bane ba ana sa su a gaban mota bane a rika alfahari da ƴaƴa a nauyi Allah madaukakin sarki ya dora maka ka tarbiyyance su tarbiyya irin ta addinin musulunci har manzon Allah ya dalla dallan bayani yake cewa kowane shugaba mai tsaro ne mai kiwo ne akan talakawansa sai Allah ya tunde shi akan su kowane uba mai tsaro ne mai kiwo ne akan iyalan gidansa sai Allah ya tunde shi akan su kowace uwa mai kiwo ce mai tsaro ce akan ƴaƴanta da gidan mijinta sai Allah ya tambaye ta haka nan kowane yaron gida shi ma Allah zai tambaye shi akan wato ainihin wakilcin da Allah ya bashi ne mai gidansa kai annabi da ya ƙara bayani ya ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye ku
ta kowa
yana da aiki
ba zai yiwu ba kenan a matsayin mutum na uba ya ce shi ya gyaru kuma ya shiryu sannan kuma ya bar ƴaƴan shi
ba
kaga akwai laifi kenan akan shi
haka yake
balle kuma uban da shi kanshi ma bai gyaru ba balle ya gyara su ƴaƴan
shi yasa zaka ga akwai waɗansu iyaye za ga wani uba tun sanyin safe zai fita ba zai dawo ba sai yara sun yi bacci ya suke sallah bai sanyi ba ya suke kai akwai ma iyayen da ba su sanyi ba shin ƴaƴansu sun iya furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ba su iya ba akwai wanda za ka ga muna gani ka ga mutum ya girma amma yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una
subhanallah
kaga bai samu tarbiyya ba
ƙwarai
la haula wala quwwata inna billahi kaga bai samu tarbiyya ba ire-iren waɗannan baya ga matsalan su karan kansu iyayensu za su fuskanci haɗari ran tashin alkiyama dan ba su ba da haƙƙin tarbiyya da Allah madaukakin sarki ya dora musu ba
kuma wani lokaci akar makalla sai su dinga ganin shin wai ya za a yi a ce misali in uba bai nan a ce wai uwa sai su ce ai an uwa misali ta wadatar shin wannan zai yi uba ya ce ya janye hannun shi kawai uwa ita za ta yi abin da za ta yi saboda neman kudin shi da wasu shagulgula da ayyuka
wannan ba hujja ba ce domin Allah madaukakin sarki ya dora ma uban ciwon uwan da ƴaƴan duka
na'am
da ta asalin ciwon ba an dora ma uwan bane kamar yadda ka san ya wajaba ka ciyar da su to haka nan wajabcin yake girma akan tarbiyyantar da su tarbiyyar ta addini saboda duk uban da bai samu dama ciyar da ƴaƴansa ba misali ko matarsa ai mafi girman dai abin da za su yi shine su mutu
haka
a ce uba bai samu dama ya ba ƴaƴansa abinci ba za su mutu shikenan abin da za su yi amma duk wanda bai tarbiyyantar da ƴaƴansa tarbiyyar ta addini ba ba mutuwan gangan jiki bane zuciyar ne za ta mutu wanda yake kuma duk wanda ya je ma Allah ba da kubutacciyar zuciya ba ranar tashin alkiyama makomai shi wutai yawa da kaga wanda ya ce maka gurin gurbacewan tarbiyyar ƴaƴansa da matansa kaga ya kashe musu rayuwar lahira ne gabaki daya wanda ko yake ba ƴaƴanshi abinci ya kashe musu rayuwar duniya ne da haka idan akwai wanda za a zarga to a zargi wanda ya kashe musu rayuwar lahira sama da wanda ya kashe musu rayuwar duniya da haka wannan dai yana nuni akan cewa tarbiyyar nan wajibi ne da harshen alqur'ani mai girma da kuma harshen fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi
wa sallam a shiri da muka gabatar wancan lokaci ta dan kawo bayani akan wani abu wanda zamu iya cewa ma falala ne daga cikin falala na yin tarbiyya daga ciki kake cewa wanda ka kawo hadisi ma yake sallallahu alaihi wasallam wanda manzo yake cewa duk wanda ya tarbiyyantar da ƴaƴa mata guda biyu har suka kai ga aure to wannan ba karamin lada ne zai samu ba dan za su zama mushi kaman wani hijabi ne daga wuta to ko akwai wani ƙarin haka waɗansu abubuwa da za ka kawo mana ko aya ko hadisi akan falala da yadda za a zaburar da mutane su san cewa ga irin wato tanadi ga rabasa da za su samu ranar gobe kiyama
babu ko kokonto a yin alqur'ani mai girma sun nuni akan duk wanda ya shirye ta zuwa ga kikkiawan aiki
na'am
to yana da kwatan kwasan ladan wannan aikin alqur'ani mai girma yana cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura
wannan haka yake
mutum ba zai samu ladan komai ba sai abin da yana aiki sai hadisi ingantacce ya zo Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin Jami'us Saghir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwaladu min kasbi abihi
na'am
duk dan da ka gani a duniya to kokarin mahaifinsa ne duk dan da ka gani a duniya kokarin mahaifin ne mahaifin ne ya bada lokaci ya nemo uwar ya bada dukiya ya auri uwar sannan suka shiga daki ya kuma ainihin tarbiyyantar da ƴaƴan da haka duk dan da ka ganshi a duniya to kokarin mahaifinsa ne da haka da wannan sai aka gane ashe duk wani addini duk wata daraja da ɗa ya samu to ubansa mahaifinsa ko mahaifiyansa yana da lada kwatan kwasan abin da yaron nan yi da mahaifi zai kasance bai haddan alqur'ani ba amma kuma ya tarbiyyanci ɗansa ya haddan alqur'ani to duk abin da wannan ɗan ya samu na ladan haddan alqur'ani da talawa Allah madaukakin sarki zai ba mahaifin shi ma irin wannan ladan
to alhamdulillah masu kallon mu ku dan dakace mu kaɗan
Musal Hausa TV gaskiya
sauke Alhamdulillah Rabbil Alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam akarmaka Allah kafin mu tafi dan wannan wato dan gajeran hutu muna bayani ne akan wato wajabci da kuma falala na tarbiyya wanda yake da ma ka riga ka yi mana bayanai gamsassu to tarbiyya dai kamar yadda muka sani a musamman idan aka duba yanayin zamantakewa da gida da ko ina a yanzu in ba wanda Allah ya tsare ba sai kaga ana fama da matsaloli da illoli musamman ga tarbiyya shin malam a matsayin ka na wanda yake kana wanda yake harka na kira zuwa ga addinin Allah da abubuwan da suka shafi koyarwa sannan duk abubuwan da ke faruwa duk ana gani menene kake gani abubuwan da suke haddasa wato illoli da ake samu na tarbiyya ne a halin yanzu
to alhamdulillah wato matsalan tarbiyya akwai abubuwan da ke jawo ta da dama kuma akwai illoli da rashin yin tarbiyyar suke haifarwa. Kaga ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce min abdin yastar'ihi Allah ri'aya fa yamut yawma yamutu huwa ghashil li ri'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Babu wani bawa da Allah madaukakin sarki zai bashi kiwon wani abu na dan adam ko ya bashi kiwon talakawansa sai ya ha'inci wannan abin da Allah ya bashi kiwo, face ranan tashin alkiyama sai Allah ya haramta masa shiga aljanna. Kaga wannan babbar matsala ce. Kenan ashe yanzu wanda ya ki yin tarbiyya ya ki tarbiyyantar da ƴaƴansa tarbiyya ta addini, ashe yana da babbar matsalan da yake fuskanta. Kenan cewa ranan tashin alkiyama ko ƙarshen aljanna ba zai ji ba, kuma duk laifin da ɗa ya yi ko ƴaƴa suka yi to uban yana da kwatankwacin wannan zunubin abun Allah. Domin ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi. Duk dan da ka gani an haife shi akan turba ta addini, da haka in ka ga ɗaya karkace to iyayen shi ne suke da wannan matsala. Da haka duka zunubin karkacewa bayan Allah ya ba ɗan kuma zai ɗiba ya zuba mu iyaye. Kaga wannan hadari ne kware da gaske. Haka nan wani hadisi ya zo cewa Allah madaukakin inna Allah fa'ilun kullu masar'ahu, wato Allah zai tambaye kowane mutum akan abin da ya bashi kiyo. Ahfizahu am dayya'ahu, shin ka kiyaye ka kula da shi ko ka tauba kan shi? Kaga sai mun yi da gaske
wannan.
Haka wannan nasiha da tsakankanina da iyaye, mu dauki al'amarin tarbiyyar nan da gaske. Addinin musulunci ba wasa bane, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da yazo yi a duniyar tarbiyyar ne.
Haka
wayu allimul kitaba wal hikmata wayu zakihi wa in kanu min qabla yati bala limuri. Manzon Allah ya karanta musu alqur'ani, ya karanta musu sunna, ya tsarkake zakatunsu alhalin da sun kasance suna kan bata. Da haka aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da yazo yi a duniyar tarbiyyantar da al'ummansa. Da haka ina jawo hankalin kaina da ƴan uwana musulmi akan mu ji tsoron Allah, mu girmama al'amarin tarbiyyar nan, kuma mu yi tarbiyyar da gaske. Kuma abubuwan da ke jawo kaga an yi sakaci akan harkar tarbiyya suna da yawa kwarai da gaske. Amma dai a gurguje na farko dai jahiltar hadarin da ke ciki na jawo mutum yin sakaci. Sai kaga mutum zai iya daukan kuɗi ya siyo fumafumai na batsa waɗanda suke koyar da zina, ko suke koyar da luwaɗi, ko suke koyar da fata, sai ya sa ma iyalansa. Idan tarbiyyar ƴaƴan shi suka gurɓace bai jin da wata matsala, to idan da za mu karantar da kawunanmu mu gane irin haɗarin da ke gabanmu idan ba mu tsaya mu yi tarbiyya ba, wannan zai taimaka wurin samun gusar da wato ainihin wannan ƙalubale. Sannan kuma har wala yau cikin abubuwan da za su taimaka wurin ainihin magance matsalolin tarbiyya akwai sana'a.
Na'am.
Kilo ne zai ita menene alakan tarbiyya da sana'a? Eh, akwai alaka. Addinin musulunci ya shar'anta idan yara sun kai shekara 10 a raba su a makwanci. To shi wannan talaka ne, daki ɗaya ya mallaka ga ƴaƴan shi su 9 ko su 10, sai za a iya raba su? Ba zai yi ba. To amma idan ya samu sana'an yi, ya dan samu wancan daki na mutum uku, wancan daki na mutum hudu, wancan daki na mutum biyu, kaga yana da daman da zai iya dabbaka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amarin tarbiyyansa. Da haka mutum ya samu sana'a yana neman taimakon Allah subhanahu wataala. To sannan abu na uku wanda zai taimaka mana magance matsalan tarbiyya shine mu nemi taimakon Allah.
Haka
kada mutum ya wadatu da wayansa ko dabaransa ya rika jin nina isa. A'a, akwai annabawa ma da yake kaman annabi Nuhu alaihi salam, dan shi kafirci ne duk da kuma kasancewar shi annabin Allah.
Na'am.
Akwai annabi Ibrahim, mahaifinsa kafirci ne duk da kasancewar shi annabin Allah. Akwai annabi Lut, matarsa kafircewa ta yi duk da kuma kasancewar shi annabin Allah. Kenan ashe sai ka nemi taimakon Allah. Ka daga hannu kai ta addu'a wa aslihi li fi dhurriyyati wa aslihi li fi dhurriyyati wa izukama bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Addu'o'i ne da aka tarbo a cikin Qur'ani da Sunna waɗanda ake ma yara, sai mutum ya nemi taimakon Allah ya ta karanta musu wannan yana abin nan, shi ma zai taimaka wurin rage matsalolin tarbiyya. Sannan har wadatun abubuwan da za su taimaka wurin gyara tarbiyya shi ne wato ainihin zamantakewa irin wanda muke yi. In ji hanyoyin da ka ji ka gyara naka. Ni ma sai in ɗauki waɗannan hanyoyin in je in kwatanta su. Idan wannan ba su fitar da ni ba, in samu wani shi ma in ji hanyoyin da ya ji. Haka nan wato ainihin canjin hikimomi. In ji irin hanyoyin da kake bi, ka ji irin hanyoyin da nake bi, mai ta'awun taimakekeniya a kan tsoron Allah gurin tarbiyya insha Allah ta'ala. Za mu samu cimma nasarar waɗannan abubuwa a gurguje kuma a takaice.
Kuma akara makalla kaman ɓangaren wato matsalolin tarbiyyar nan. Kaga ka yi magana a kan iyaye ya kasance suna ƙoƙarin yin wani abu na abin hannu da sauransu. To su kansu ma ‘ya’ya ɗin misali in ya kasance yaro bai makaranta, inda a ce misali ko yana zuwa gurin wani aiki, kaga za a shagaltar da wannan zaman banza da zai
yi,
sai kasance yana gurin aiki ko kuma yana karatu. Sai kaga ba a samu mutane haka wanda yake gama gari haka suna zaune ba ayyukan yi tare da su.
To wannan kuma yana daga cikin makusurori ɓangarora da ya kamata kowaɗansu iyaye su kula da shi na tarbiyyar ‘ya’yansu.
Na'am.
Malamai sun yi bayani cewa ɓangarori guda huɗu yau jaba kowane uba ya kula da shi ga ‘ya’yansu domin kyautata tarbiyyarsu. Ɓangare na farko ya kula da zuciya na ɗansa.
Na'am.
Dole ne kowane uba ya kula da zuciya na ɗansa. Ka tabbatar da abin da ɗanka yake ƙudurtawa abin da ya dace da shari'ar Qur'ani ne da kuma shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Misali, Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci kowa da komi ya daidaita a girgishin al'arish. To dole ne ka tabbatar da ɗanka ya aqidantu da wannan. Kar ka zo ka ɗauki ɗanka ka kai shi wata makaranta da za a nuna mai cewa Allah yana da ɗa. Akwai makarantun da akan kai ‘ya’ya idan za su yi addu’a da safe, sai a ce kowa ya rufe ido, za a kira wani Allah, za a kira ɗan Allah, shi ne zai fada mu da Allah. Kaga wannan shirka ce.
Kuma abin takaici malam wai sai ana gani ai in ba irin nan ɗin ba ba a yin karatu. Alhali shi karatun nan bai da alaka da su waɗannan abubuwan. Karatun nan ba a kayan da ake sa ba ne, a'a abu ne wanda yake ya shafi zuciya da kuma fahimta da hankalinka.
To kaga wannan muna fuskantar wannan matsalar kwarai da gaske, da haka dole sai an kula da zuciyar yaro, a kula a inganta masa aqidarsa, kuma a kyautata masa wato ƙudurce-ƙudurcensa, a cire masa cutar hasada da ƙyashi da ganin fifiko a kan wani, a cuce a cire masa cututtuka irin waɗanda suke da alaƙa da zuciya, a cusa ma zuciyar shi tausayi da rahama da girmama manya da tausaya ma ƙanana da kuma ƙasƙantar da kanshi ga Allah da kuma kyakkyawan zato ga sauran ‘yan uwanshi mutane. Kaga wannan dole a kula da zuciyar yaro. Sannan kuma za a kula da tunanin yaro, tunani ya yake tunaninsa, ta hanyar a koya mishi zama da mutanen kirki don ya amfana da tunaninsu, a koya mishi zama da malamai, a kuma ainihin gyara tunaninsa ya riƙa tunani mai kyau. Abinda nake nufi shi ne akwai wani wanda idan ya faɗi jarabawa sai ya gaba shi da mafita a duniya face sai ya je ya ɗauki wani magani ya sha ya mutu. Kaga wannan gurɓataccen tunani yake gaskiya ne. Idan ka faɗi jarabawa yanzu me zai hana gobe ka sace kwatantawa? Kaga wannan ita ce ingantacciyar tunani.
Wasu masu hikima ma suna cewa ai duk wanda bai taɓa gwada abu ya faɗi ba, to ba zai zama wani ne.
To alhamdulillah, kaga wannan ƙarin haske ne. To da haka idan ya kwatantawa ya faɗi gobe ya ƙara kwatantawa.
Haka.
Akwai wanda in ya nemi wata a wurin wata mata ya rasa sai ya kashe kansa. To kaga wannan gurɓataccen tunani ne. Sai an gyara ma yaro wannan tunani. Cikin abubuwan da za a gyara ma yaro na tunani, za a gyara mishi tunanin cewa bai fa kamata in zama cima zaune ba. Abinda ake nufi da cima zaune shi ne wanda zai zauna ba shi da sana'a, sai dai in waɗansu sun nemo shi sai ya miƙa hannu a ba shi. Kaga wannan gurɓataccen tunani ne. Irin wannan ke kawo ƙyashi. Wani ya fara tunanin tunda wani ya arziki ne ban yi ba, bari in je in kashe shi, bari in haɗa baki da su wani a je a yi mishi sata. To duk sai an gyara tunanin yaro a kan wannan. Sannan janibi na uku da za a kula shi ne sai an kula da gangan jikin yawo. a bajin tarbiya dole a kula da gangan jikin sa za a kula da gangan jikin sa ta hanyar a tabbatar yana cin abin mai amfani wanda zai gina mishi jiki a tabbatar baya cin abin da zai bata mishi gangan jikin sa kamar wanda zaka suna shaye shaye na kwayoyi masu samayi kaga wannan zai burkita mishi tunani
ba akara makalla hadda su irin magungunan muran nan irin su totalin haka
totalin codeine
wannan haka codeine wai shine ake sha ake gani kaman abun ado ne hadda mata ma
mata suna shan irin
wannan subhanallah
to kaga wannan ya samu asali ne da niyuwa a tarbiyan su ba a kula tarbiyan gangan jikin su ba sai aka bari kawai yaro ya bude makan shi kofa duk abin da ya sha'awa ya ci zai ci duk sha'awa abin da ya sha'awa ya sha zai sha to kaga wannan mummunan dabi'a ce dole ne a kula tun yaro yana dan kankai a nuna mishi duk abin da zai ci ya ci mai amfani duk abin da zai sha ya sha mai amfani a kyamatar da shi irin waɗannan abubuwa marasa amfani ballanta na abin da zai gusar da hankalinsa kuma a nuna shi kamar yadda muka ce wancan na gyaran tunani duk abin da ya dame ka a duniya ba shan kayan maye shine mafita ba a'a ka koma ga Allah haka kin bakin ciki ne ta dame ka da damuwa da yana manzon Allah ya ba mu waraka ga du'aul hammi wal hazan nan addu'an bakin ciki da damuwa in kai ta da yaki ne Allah zai yaye maka to da ka ga dole a kula da gangan jikin yawo
kuma gurin amma malam kuma addu'an nan fa tana da muhimmanci ko zaka dan karantawa mutane su ji ta
na'am
ko da ba su rike ba
Allahu
akbar kaga za su dan iya neman ta
addu'an yayewan bakin ciki suna da yawa
na'am
amma daga ciki akwai Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan
na'am
wal ajzi wal kasal
na'am
wal jubun wal bukhl
na'am
wa dala'id dayn wa ghalabati ar-rijal
mala dan fassara mana koda aka daice ne
to a gurguje bawa yana roƙon Allah Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan ya Allah ina roƙon ka yaye min bakin ciki da damuwa
na'am
Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal
na'am
Allah ka raba ni da kasala Allah ka raba ni da gajiyawa
na'am
wal jubun wal bukhl Allah ka raba ni da tsoro a ce mutum shi matsoraci ne ba ya iya shiga cikin jama'a ba ya iya mu'amala da jama'a kaga ba zai samu alkhairi da yawa ba
na'am
sannan wal bukhl da ruwa wani kuma in ya samu shi kanshi ya sani shi ma kaga zai bakin jini sannan wa dara'id dayn wa ghalabati ar-rijal Allah ka raba ni da kakani kayan bashi ko kuma a ce waɗansu sun zo sun danne ni sun fi ƙarfi na sun yi mun fin ƙarfi ko sun yi mun mulkin mallaka
alhamdulillah to ƴan uwa masu kallon mu musamman a daidai wannan lokaci in ce samari da ƴan mata to kun dai ji wani magani mai daraja mai kima da malam ya ambato mana dan misali ka ji rayuwar ta yi maka ba daɗi ba wai magani shine ka je ka ɗauki wato kayan shaye-shaye ba maganin mura haka da sauransu ko ka je ka sha maganin bacci dan kawai ya kasance ka manta ma abin da ke faruwa me zai hana ka karanta wannan addu'a ko ka karanta ayoyin alqur'ani da ayoyin alqur'ani zuciya ke samun nutsuwa muna fatan Allah ya ba mu ikon faɗakuwa da wa'azuwa da abin da har kullum malamai ke gaya mana su ko malaman Allah ya saka musu da alkhairi kuma a daidai wannan lokacin ne nake ganin cewa lokaci yayi da zamu dasa aya ga wannan shiri namu duk da yake ba mu kammala abubuwan da muke so mu faɗi ba musamman malam ya dauke da abubuwa masu dumbun yawa amma saboda lokaci anan dai zamu dasa aya kuma malam muna matukar godiya Allah ya saka da alkhairi akan wannan gudunmuwa da ka bayar Allah ya sanya a ma'auni na kyawun ayyukanka a ranar gobe kiyama
amin
kada dai amanta malamin namu shine malam Abubakar Jumare Zaria kuma ni da na gabatar shirin Musa Suleiman nake cewa mu huta lafiya sai Allah ya sake sada mu a lokaci na gaba a wannan gidan TV na Wisal Hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان